العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Lahadi yau muna 19 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 8 ga watan 3 shekarar miladiya ta 2026 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul nur wanda a yau zamu ci gaba da tafsirin aya ta 23 insha Allah bismillah
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين
الله سبحانه وتعالى يجي إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين يرمون المحصنات للي وأن سكي جيفا ماتا كاممو الغافلات وأن بسسن أبن إكي فاروابا المؤمنات وأن سكي مؤمني لعنوا في الدنيا والآخرة ألا أنشما سجيفا سو Allah an ci waɗanda suka jefe su da zina a duniya da lahira walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ranar da harsunansu da hannayensu da ƙafafuwansu za su ba da shaida game da abin da suke aikatawa to bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya kirawo masu wadata da masu hannu da shuni da waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya bawa abin hannunsu ya hana su cewa kar su yi rantsuwa akan cewa ba za su taimakawa makusantansu da miskinai da waɗanda suka yi hijira saboda Allah ba Allah ya ce su yi afuwa wal ya'fu wal yasfahu Allah ya ce su yi afuwa su yi yafiya ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah ce ba kwa so ne Allah ya gafarta muku to wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai kamar yadda muka yi karatu a jiya bayan wannan aya ta sauka sayyidina abubakar yayi afwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya yafe wa mustahu da yaji wannan aya yake cewa wallahi ina son Allah ya min afwa ya gafarta muku don haka na yafe masa sannan ya ci gaba da taimaka masa wannan ayar ita ce ta sa sayyidina abin ita ce ta sa al-imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala imamu ahli sunnati wal jama'a yake cewa كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعة. وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم في حل، فرأيت الله عز وجل يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إمام أحمد يكي سوى دون دا يا أمتشيني دا ممونا مغنى واتو دون دا يقول ماتا كويجي يباتا نأوان ولي يكي نايا في مساء ما بندا نبدا دون دا يا أمتشيني دا واتا مغنى مرا دادي يسو كيني dona yafe masa yace illa mubtadi'an amma banda dan bid'a. Shi wannan tunda addini ya dau abin da yake yi wannan ba zai yafe masa ba. Yace dan haka na yafe wa Abu Ishaq. Abu Ishaq yana nufin al-mu'tasim billah, ɗaya daga cikin halifofi na daular Abbasiya wanda a wancan lokaci suka ga gallaza wa Imam Ahmad, suka gana masa azaba saboda suna kiran shi zuwa ga bid'a ya ki yadda ya ansa musu. Wasu malaman bid'a kamar Ahmad ibn Abi Duat suna ziga gwamnati a lokacin dan ta dau mataki akan Imam Ahmad, akai ta gallaza masa, akai ta gana masa azaba shi da sauran malamai akan sai sun yadda da bid'atu khalqil Qur'an, amma ba su amince ba. To bayan abubuwa sun lafa, Imam Ahmad ya fito daga kurkuku. To shine yake fadar wannan magana cewa hatta shi basarakin da aka ziga shi ya wahalar da ni, yasa aka daure ni aka yi min bulala, shi ma na yafe masa. Amma banda malamin bid'ar da shi ya dora shi akan wannan bid'ar, shi wannan ba zai yafe masa ba. Yace abinda yasa na yafe ya saboda naji Allah yana cewa wal ya'fu wal yasfahu, su yi afuwa su kuma su yafe su kawar da kai. Kuma yace ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ashe yanzu ba ku san Allah ya gafarta muku? To shi yasa sai ya yafe. To bayan Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan ayar, karshen ayar ya rufe ta da wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai jin kai. Al-Biqai Burhanuddin Al-Biqai a cikin littafin sa Nazmu Dirar tafsirin sa yake cewa to kada dan kada mutane karshen ayar ta sa su manta da azabar Allah da ya tanadar mu waɗanda suke mori ƙazafi, su ji an ce Allah yana mai gafara ne mai jin kai, su ɗauka to maganar ƙazafi ba wani abu ba ne. Sai Allah ya sake dawo da zancen, ya kuma faɗi narko mai girma da la'ana a kan wanda za su yi wa mata kamammu waɗanda ba a san su da fitsara ba, su yi musu ƙazafi, su yi musu ƙage, su yi musu yarfe dan su bata musu suna. Allah ce innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati, lalle wadannan da suke jifa katangagun mata wadanda suke kamammu wanda ba san su da fitsara ba, ba san su da lalata ba, an san su mata ne kamammu masu tarbiya. Sannan al ghafilat, ba su ma san me yake faruwa ba, yayin da ba ake zuwa ana fadar maganganu akan su ba su ma san ana fada ba, ba wai waɗanda suke nuna kansu a matsayin wayayyu ba, suna nuna cewa su sun waye don haka za su fito su yi ta fitsara su yi ta nuna tsaraici, su ba haka suke ba. Al-ghafilat, waɗannan abubuwa na wayewa duk ba sa gabansu, abinda suka sani shine kame kansu da katange kansu da tsare mutuncinsu. To wani ya zo ya samu irin waɗannan mata ko irin wannan mace mai irin wannan sifa, ga ta da imani ya jefe ta da wannan bakar magana, Allah ce to duk wanda yayi wannan lu'inu fi dunya wal akhirah, Allah an ce su a duniya da lahira, matukar ba su tuba ba akan kazafin da suka yi aka yi musu haddi, to waɗannan Allah subhanahu wataala ya nesanta su daga rahamar sa, ba su ba ganin rahamar Allah a duniya da lahira. Wasu daga cikin malamai suka ce al-muhsanat ana nufin Aisha radiyallahu ta'ala anha, maganar dai tana nan akan nan Aisha, waɗanda suka jefe ta da zina bayan kuma ita mace ce katangaggiya kamammiya mai tsare mutuncinta wacce bata ma san abin da yake faruwa ba, sannan mumina wani ya jefe ta da wannan, to Allah ya la'ance shi kuma yana da azaba mai girma a gurin Allah. to wasu suka ce ita ake nufi kuma an yi jam'i aka ce al-muhsanati mata katangaggu tare da cewa ita kadai ce saboda sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk su shigo su ma ya zanto hukuncin duk ɗaya ne akan wanda zai jefe su da irin wannan mummunar magana an tattara su guri ɗaya an yi jam'i tare da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha dan dukkanin su mata ne katangaggu kamammu kuma dukkanin su suna da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matan sa ne wasu kuma daga cikin malamai suka ce al-muhsanatu din ana nufin Aisha amma dalilin yin jam'i saboda ƴaƴanta su ma su shiga ciki da sauran matan al'umma duka shi yasa aka yi jam'i don haka ita ummul mu'minina ce uwar mu'minai ce don haka uwar mu'minai ce maza uwar mu'minai ce mata saboda haka da ita da ƴaƴanta waɗanda suke su ne sauran mata mu'minai duk su shiga cikin wannan hukunci idan to duk wanda zai yi ma wata mace mu'mina kamammiya katangaggiya wacce bata san komai ba amma ya je mata kazafi to yana cikin wannan azaba da Allah subhanahu wataala ya ambata wasu daga cikin malamai suka ce al-muhsanat din karan farko ana nufin ummahatul mu'minin din ana nufin matan annabi duka Aisha radiyallahu anha za ta shigo a cikin su dukhulan awwaliyan saboda a dalilin ta Allah ya saukar da ayar wasu kuma suka ce al-muhsanati ana nufin duka matan mu'minai ala ayi halin Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce farkon wanda za ta shiga cikin wannan aya saboda akan ta ne hukuncin ya sauka sannan matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma duk za su shigo saboda suna da alfarma irin wanda nana Aisha take da shi sannan sauran matan mu'minai waɗanda suka cika waɗannan sharuɗa su ma duk za su shigo ƙarƙashin wannan ayar duk wani wanda ya jefi wata mace kamammiya katangaggiya da ƙazamammiyar magana irin wannan to ya cancanci la'anar Allah a duniya da lahira sannan idan bai tuba ba zai haɗu da azabar Allah mai girma a ranar gobe kiyama saboda haka duka waɗannan duka sauran mata sun shiga cikin wannan min babu aula ummul mu'minin da sauran matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama su shigo ciki az-zajjaj yake cewa anan ba a mace mu'minai maza ba sai ce wallazina innal ladina yarmuna al-muhsanati ba ce wal muhsinina ba sai ce wal muhsanina ba sai ce muhsanat mata kan katangaggu duk da cewa in an ambaci mace to namiji ma ya shigo domin duk sanda za a jefi wata mace to zai zama abinda aka jefe ta da shi ai ba zai yi ta yi shi ta kadai ba sai da wani mumini dan uwanta kamar yadda ya faru da nana Aisha da Safwan ibn al-Mu'attil saboda haka in aka ambaci mumina mace to muminar wato namijin shi ma ya shigo ciki kuma watakila ambatan al-muhsanat saboda an fi musu an fi wa mata irin wannan sharri sama da maza watakila namiji mutum yana jin tsoron dauki wani kwaran mataki akan wannan amma mace an fi zarginta da irin wannan zarge-zarge marasa kan gado wasu kuma suka ce a nan al-muhsanat ana nufin al-anfusul muhsanat ana nufin rayuka katangaggu saboda haka kaga da ran namiji da mace duk ya shiga cikin ayar da haka kazafin mace da kazafin namiji duk sun shiga kuma kana iya kace an ambaci mata saboda a dalilin ya mace ayoyin suka sauka a dalilin da na Aisha ayoyin suka sauka saboda haka aka ambaci mata Allah ce lu'inu fi dunya wal akhirah al-la'nu shine al-ib'ad ar-rahmatillah adai santa mutun daga rahmar Allah wacce ta yalwaci kowa da komai wa rahmati wasi'at kulli shay ci rahma ta yalwaci kowa da komai ta yalwaci komai wasai ta kulli shay'in rahmatan wa ilma ka yalwaci komai da rahmar ka ka yalwaci komai da ilimin ka to amma dai yadda rahmar Allah take da yalwa a ce wani yayi laifin da zai yi nesa da wannan rahmar to babu shakka wannan yana nuna cewa laifin da yayi ba karamin laifi bane laifi ne kasantacce da har ya cancanci Allah ya nesanta shi daga rahamarsa duk wanda yadda rahamar Allah take da fadi to amma anan Allah ce lu'inu fi dunya Allah ance su a duniya Ibn Ashur yana cewa la'antar su a duniya ta kunshi abubuwa guda hudu na farko dai duk wanda yayi wannan abin bai tuba ba ya zama fasiki na biyu kasancewarsa ya zama fasiki ba za a karbi shaidarsa ba kuma har abada ba za a karbi shaidarsa ba har abada sannan abu na uku mu'minai za su yi kaffa da shi ba wanda zai tsara sakin jiki da shi tunda har ya zanto yayi wannan aika yayi wannan laifi mai girma to kuma mutane ba za su taɓa yarda da shi ba ko labari ne aka ce daga bakinsa yake to ba za a amince ba sannan abu na hudu za a yi masa haddi idan ya tabbata bai iya kawo shaidu ba akan abin da ya yi na kasafi to akwai haddi da zai biyo baya to waɗannan abubuwa guda hudu duk sun shiga ƙarƙashin la'anar da Allah ya masa a duniya ya zama fasiki na ɗaya kenan na biyu ba za a karɓi shaidarsa ba na uku kuma muminai ba za su taɓa yarda da shi ba za a yi kaffa da shi na hudu kuma za a yi masa bulalar kasafi to wannan duka yana cikin ma'anar lu'inu fi dunya sannan a lahira kuma shi ne Allah ya nesanta shi daga rahamarsa a nan da Allah subhanahu wataala ya ce innal ladhina yarmuna almuhsanati kamammu mata masu kame kai ya nuna kenan idan mace aka same ta da laifin tayi zina har ma aka yi mata bulala ta tanto ba mai aure ba ce aka yi mata bulala to dan wani ya jefe ta da wannan zinan da ta yi ya ce da ita mazinaciya to ba zai shiga cikin wannan ayar ba wato in yana ba da labarin wani abu da ta yi duk da cewa abin da ya yi ɗin ba daidai ba ne duk wanda ya yi laifi kuma aka yi masa hukunci a kan laifinsa shari'a ta ainihin wanke shi ta hanyar haddi kamar wanda ta yi aka same ta da laifin aka yi mata haddi to idan mutum ya kirawo ta ya zaniya ba za a yi masa haddin kazafi ba amma kuma za a yi masa haddin cin mutunci saboda ya zama kuma cin mutunci labarin da ya bayar na cewa ta yi zina a baya ai ba ƙarya ba gaskiya ne kuma har an mata haddi a kai bata shiga sama bata zama almuhsana ba saboda ta an same ta da wannan laifin amma kuma idan aka same shi da jifanta da irin wannan mummunar magana to shugaba ko alƙali yana iya hukunta shi ana iya ladabtar da shi akan wannan mummunar magana da ya faɗa don haka koda a ce a da ta yi laifin kuma daga baya ta tuba to baya halatta a ci gaba kuma da jifanta da wannan abin da ta wato da aka same ta da shi da laifi wanda kuma ta tuba daga wannan abu Allah ce walahum azabun azim suna da azaba wadda take mai girman gaske ita ce azabar jahannama babu azabar da ta kai ta wanda idan ba su tuba ba kafin mutuwarsu idan mutum ya yi laifi ya mutu a kan laifin bai tuba ba to wannan shi ne abin da ya cancanta na hukunci a gare shi ranar gobe kiyama sakamakonsa azaba mai girma amma wanda ya tuba to Allah subhanahu wataala mai karɓar tuba ne saboda haka kun ga wannan ƙari ne akan la'ana in faɗi lu'inu fi dunya wal akhirah sai kuma aka ƙara wannan akan la'ana don a nuna maka tsananin wato munin wannan laifin laifi ne mai tsananin muni bayan la'ana kuma sannan wata azaba mai girma ta biyo baya burhanuddin al-biqai a cikin tafsirin sa nazmud durar fi tanasub al-ayi was suwar yake cewa hadha al-hukm wa in kana 'amman wannan hukuncin duk da cewa hukunci ne da yake na bai daya da ya shafi kowa da kowa duk mutumin da zai yi wa wata mace mai irin waɗannan sifofi ya yi mata kazafi to ya cancanci wannan hukuncin ya ce duk da cewa haka hukuncin yake fa huwa li ajli siddiqati bizzat to amma Allah ya saukar da shi musamman saboda nana Aisha ta kai ubangiji subhanahu wataala ya saukar da wannan hukunci wa bil qasd al awwal kuma ita ce manufa ta farko da ta sa aka saukar da wannan hukunci yace wa fihi وفيما فيه من التشديد الذي قل أن يوجد مثله في القرآن من الإعلام بعلي قدرها شتو إلو ونن أنا نقوبة لألا يأمته والدماء سدعي وأشياء القرآن أحد أقوبة إلو ونن لأنا الدنيا دلاهرة دوتا أزابة مي جرمة Allah yakan hada irin waɗannan amma a wurare kadan kamar a wajen man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima kaga jero uqubobi kala kala masu girman gaske akan duk wanda zai kashe mu'mini da gangan ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda ya kashe mu'mini da gangan fa jazaohu jahannam sakamakon sa wutar jahannama ce ba tsaya nan ba aka ce khalidan fiha zai dawwama a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya fushi da shi ba tsaya nan ba aka ce wala anahu kuma Allah ya la'anci shi ba tsaya nan ba aka ce wa adda lahu azaban azima kuma ya masa tanadin azaba mai girma wa kula za ku ga cewa azaba ce ko in ce uquba ce dori kan dori wata kan wata akan wanda ya aikata wannan laifi na kashe mu'mini to irin waɗannan ba su da yawa a cikin alƙur'ani za a ce ga wani laifi amma an jera uqubobi ba ɗaya ba ba biyu ba akan mutum ɗaya to sai a irin nan ya ce to wanda Allah ya jera waɗannan uqubobi la'anta a duniya la'anta a lahira sannan ga azaba mai girma ya ce to wannan yana nuna maka girman sha'anin na Aisha wannan yana nuna maka cewa na Aisha ba ƙaramin mace ce ba ƙaramin mutum ce a addinin musulunci ba a gurin Allah wa jaliyyi amriha fi azim fakhriha ma yahillu an ma yajillu an alwasf abinda ba zaka iya wasafta shi ba duk yadda ka kai ga ka sifanta shi ba zaka iya ba to irin matar da Allah subhanahu wataala ya mata irin wannan daraja ya mata irin wannan matsayi kuma a ce wani musulmi yana da awar musulunci amma ya halatta wa kansa kai ya maida shi addini yin maganganu na rashin mutunci a kanta fadar miyagun maganganu a kanta da bata ta da zaginta babu shakka wannan mutum ya tabe duniya da lahira sannan wannan ayar har ila yau ta kara tabbatar mana da cewa kazafi mutum yayin mutum kazafin zina wannan yana daga cikin manyan laifuffuka da duk abinda Allah subhanahu wataala zai ce ya la'anci wanda ya yi shi kuma ya tanada azaba mai girma a kansa kuma aka sanya haddi a kansa wannan alama ce ta cewa wannan laifin yana daga cikin kaba'ir yana daga cikin manya-manyan laifuffuka saboda haka wannan shine abinda da yawa daga cikin malamai suka tafi a kansa cewa wannan ayar tana magana akan nana Aisha duk da cewa kuma akan nana Aisha take magana hukuncinta ya shafi kowa da kowa ya shafi kowane mutum da zai yi ma kowace irin mace mai irin wannan sifa kazafi to ya cancanci irin wannan azaba a wurin Allah subhanahu wataala daga cikin malaman da suka tafi akan haka akwai Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah kuma wannan shine maganar Ibn Kathir cikin tafsirin sa tafsirin Al-Qur'an Al-Azim haka da ce maganar Qatada Ibn Da'amah As-Sadusi daga cikin tabi'ai da kuma Abdul Rahman Ibn Zaid Ibn Aslam daga cikin magabata wasu kuma suka ce ayar tana magana ne akan yiwa Aisha da sauran matan Annabi kazafi tana magana akan Aisha da sauran matan Annabi daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan magana akwai Al-Wahidi mai tafsirin Al-Basit da Al-Wasit da Al-Wajiz da kuma Al-Kirmani sannan kuma tace maganar Ibn Abbas ɗaya daga cikin ruwayoyinsa biyu da almajirinsa Sa'id ibn Jubair shi ma a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa biyu haka nan ita ce maganar Al-Dhahhak da Al-Kalbi da Abu al-Jawza da wasu daga cikin malamai Ibn Taymiyyah ya danganta wannan magana zuwa ga mafiya yawan malamai sun ce wannan ayar tana magana akan wanda zai yi wa nana Aisha da sauran matan Annabi kazafi Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi na Abu Huraira wanda mun karanta shi a baya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakar da mutum aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanne abubuwa ne bakwai masu halakarwa wato waɗanne laifuffuka ne guda bakwai masu halakar da masu yin su annabi ya ce laifi na farko ash-shirku billah shirka da Allah laifi na biyu as-sihr sihiri laifi na uku kuma qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq kashi radda Allah ya haramta ba bisa gaskiya ba ba bisa haƙi ba sannan na hudu aklu amwalil yatama aw aklu amwalil aklu malil yatimi wato cin dukiyar maraya ba bisa haƙi ba ba bisa adalci ba sannan na biyar shine aklu riba cin kudin riba sannan na shida at-tawalli yawm az-zahab guduwa ranar yaki sannan na bakwai shine qasful muhsanati al-ghafilati al-mu'minat annabi yace qasful muhsanati al-ghafilati al-mu'minat annabi yayi mai ta wadannan sufofi da suka zo a cikin ayar al-muhsanat kamammun mata masu katagagu masu kame kansu sannan al-ghafilat wanda musamman me yake faruwa ba musamman abin da yake ba wanda ba su damu a ce da su wayayyu ba a su abin da suka sa a gaba shine tsare mutuncinsu sannan al-mu'minat mu'minai Allah ya ce to wannan azaba ta tabbata a gare su yaushe yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ranar da harsunansu da hannayensu da kafafuwansu za su ba da shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa wato wannan azaba za ta tabbata a ranar da za su gane cewa lalle abin da suka yi sun girmawa kansu mummunan aiki kuma abinda ba za su iya kauce masa ba saboda zai tabbata laifin zai tabbata a kansu domin za su samu shaida hatta daga gaɓoɓinsu za su ba da shaida a nan aka ware waɗannan gaɓoɓin aka ambaci harshe aka ambaci hannu da ƙafa yasa aka ambaci hannu da ƙafa da harshe tare da cewa duka jikin mutum zai ba da shaida sai wa qalat lijuludihim lima shahidtum alaina قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سيوة فاتن دمي كوكا بارا شهيدا أكمو سي الله دي فرد يسا كومي يي فرد شين إمام دامر فرد سورا كا دكا جكيم قبو جكيم تنزاس إيه شهيدا أكنسا أما أنا سي أكا واري حرشي دهنو ده كفا سبو ده مي سبو ده وقت أنن سنتاك سوسكي تاك روا يعني ذا أيوة وتما تقذفي za ka samu waɗannan gaɓoɓi guda uku su suka fi taka rawa da harshe ake furta wannan ƙazafin lokacin da aka zo furta shi za a furta shi ne da baki da harshe sannan aka zo nuna wanda ake wa ƙazafin da hannu za a nuna shi za a zo wucewa ce gashi can ana nuna shi da yatsa sannan kuma da ƙafafuwa ake tafiya inda za a je a yaɗa maganar duk wata majalisa da za a je a kai maganar da ƙafa za a taka a je a kai maganar saboda haka sai aka ambaci waɗannan gaɓoɓi saboda yadda suke taka rawa wajen yayata irin wannan ƙazafi idan aka yi wa mumini a ranar lahira waɗannan gaɓoɓi duka Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ɗan adam Allah ya rufe masa bakinsa sai ya ce da shi gaɓoɓinsa su yi shaida saboda idan baki ne zai iya yin ƙarya ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi mu ba mu shirka ba mu taɓa yin shirka ba to saboda haka za a yi wa Allah ƙarya a wancan lokacin to amma in aka rufe baki sauran gaɓoɓi waɗanda da su ne ake aikata laifin to su Allah zai ba su dama su yi magana kamar yadda ya zo a cikin hadisin Muslim da ya ruwaita daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu Anas yake cewa mun kasance a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi dariya sai ya ce da su hal tadruna mimma adhak ko kun san me nake wa dariya sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani sai annabi ya ce da su min mukhatabati al-abd rabbahu yadda bawaye zai yi magana da ubangijinsa ranar gobe kiyama zai ce ya rab ya ubangijina wato ba ka zo hisabi bawa zai ce wa Allah ya ubangijina alam tujirni min adh-dhulmi yaqulu bala ba ka kare ni daga zalunci ba ko ka hana ni zalunci Allah ce eh na hana ka zalunci sai ya ce bala Allah ce masa eh fa yaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni yayi da aka tsiye shi aka gaya masa laifukansa ce to Allah ba ka ce ba zalunci ba ce eh na ce ba zalunci ce to ni yanzu ba zan yadda wani ya ba da shaida a kaina ba sai wanda yake daga bangare na da bangare na su za su bai da shaida akai na to kaga wannan a dabi'a isan kai ne kace kai na bangaren ka za su bai da shaida eh sai Allah ce da shi kafa bi nafsika al-yawma alayka shahida kai wa kanka shaida da kanka na baka dama na baka dama kai wa kanka shaida tunda an kawo mala'iku sun zo da littattafai da rubuce-rubuce duk gashi nan sai ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba an bashi ya gaggani mala'iku sun zo sun ba da shaida raqibun atid ya zo ya ba da shaida ina nan abubuwan da suka faru gashi mun rubuta ce shi ba zai yadda ba a bashi shi zai kawo shaida daga kanki daga jikin shi shikira Allah ce to shikenan kafa bi nafsika al-yawma alayka shahida wa bil kiram al-katibin shuhuda kai kai shaida su kuma suna dan ai abin ya faru fa yuktabu ala fihi sai a rufe masa bakin sa rub sai kasa cewa komai da baki fa yuqalu li arkanihi sai a ce wa gabobin sa intiqi ku yi magana fa tantiqu bi a'malihi dan da dan sai su ta fadar ayyukan sa abubuwan da ya da hannunsa hannaye ta faɗa abinda ya da ƙafafuwansa ta faɗa duk wata gaba da jikinsa da ya saba wa Allah da ita sai ta shiga bayani ba ga ba zai dakatar da su ne kuma shi ya ce a bar shi ya kawo shaida daga jikinsa Allah ce to shi kenan kawo shaidar daga jikinka Allah ce sauran gaɓoɓinsa duk ku yi shaida ku ba da shaida a kan abin da suka daga nan su yi ta faɗar ayyukansa yadda yake rubuce ɗin a cikin littafin mala'iku haka ne za a gani kamar suna karantawa sai bayan sun gama ba da shaida ta cika gashi ya wayi gari dumu-dumu a cikin laifi sai a buɗe masa bakinsa sai a bar shi ya yi magana a lokacin sai ya ce bu'dan lakunna wa suhqa fa an kunna kuntu unadil ce Allah wadaranku ba ku duk dake kokarin karewa ba ina kokarin kare ku kan mu shiga wuta ku kuma yanzu da an ba ku dama kuma mai hukunku ba da shaida mai kyau sai ku ba da mummunan shaida to wannan shine yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi dariya Allah ce yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allahu wal haqqul mubin yawma idhin a wannan ranar da harsuna za su yi magana gaɓoɓi da sauransu da hannaye da ƙafafuwa to a ranar ne yuwaffihimullahu dinahumul haqq Allah subhanahu wataala zai cika musu sakamakonsu na wato cikakken sakamakonsu na gaskiya a ranar Allah zai ba su cikakken sakamakonsu na gaskiya wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin kuma za su san cewa lalle Allah shine na gaske shine gaskiyar kuma shine al-mubin mai bayyana komai wato a ranar ne za su ga sakamako na adalci Allah zai cika musu ayyukansu ba tare da zalunci ba al-haq anan yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum al-haq sakamakon su na gaskiya shine sakamakon da suka cancanta sakamakon da zai bayyana a wurin kowa cewa an yi sakamako na gaskiya ba a yi san kai ba ba a yi zalunci ba an ba su haƙƙinsa da suka cancanta shi yasa aka kirawo sakamakon da cewa sakamako ne na gaskiya wato zai bayyana ga kowa da kowa cewa Allah subhanahu wataala ya ba su hukuncin ya ba su sakamakon da ya dace da su ba a zalunce su ba ba a rage musu komai ba a ƙara musu wani laifi da ba su yi ba an ba su abin da suka cancanta saboda haka a lokacin babu wani wanda zai iya cewa zai yi apil an yi masa shari'a zai daga ƙara saboda bai yarda da shari'ar ba kowa sai ya gamsu da shari'ar da aka yi shi ma wanda aka yi shari'ar zai gamsu cewa eh lalle an masa adalci an masa gaskiya shi yasa aka ce dinahumul haqq wato sakamakon su na gaskiya An-Nahas yake cewa dinahumul haqq sakamako na gaskiya shine ubangiji subhanahu wataala yayi wa wanda yake kafiri ko wanda yayi mummunan aiki Allah subhanahu wataala ya masa sakamako da adalci su kuma waɗanda suka kyautata suka yi kyawawan ayyuka a nan duniya Allah ya musu sakamako da falalarsa da ihsaninsa wadancan ya musu mujazat bil adli, wato abinda suka yi ne aka kama su da shi, ba a dauki laifin wani an dora musu ba, ba a caje su da laifin da ba su yi ba, a abinda aka kama su da shi shine na laifin su. Su kuma waɗanda suka kyautata, to su kuma falala za su gani, ma'ana za a dinninka musu sakamakon da suke ma tsammanin za su samu, abinda suke tsammanin ba za a ba su, to za a dinninka musu. Wa ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, za a dinka masa shi zuwa gida goma, zuwa ninkin 700, zuwa ninkin baninkin, ninkin ba iyaka. To kaga wannan sakamako ne bil ihsan wa bil fadli, ubangiji yana mu'amalantar bawansa mai laifi da adalci, yana mu'amalantar bawansa wanda ya kyautata da falalarsa. Bil fadli wal ihsan lil ladina ahsanu al husna wa ziyada, al husna af'alu tafdil ne na al hasana, wanda yayi kyakkyawan aiki to yana da sakamako mafi kyau kuma ma hadda kari. Allah yana cewa nad'u al mawazin al qista li yawm al qiyamah فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. التي ونضع الموازين القسط ذام أجيم أو ني نأدلج علانا القيامة باب ونري لذا أزالين تيش كول إلى أبو ما ونري لذا أزالين تاد ون أبو كما كودا كما تنقتر أبن دي كودا ديني لقائر كوبياتي zai za a zo, Allah zai zo da ita, ataina biha wa kafa bina hasibin, mun isa mu mu zanto masu hisabi. Allah subhanahu wataala ya isa ya zanto mai hisabi. Allah ya ce wa ya'lamuna annahu anna Allah huwa al-haqqul mubin, kuma za su sani a ranar cewa Allah subhanahu wataala shine gaskiyar kuma al-mubin, wanda yake mai bayyana gaskiya, mai bayyana al-amra. Wato a lokacin ne za su gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne al-haqqul mawjud al-thabit. Al-haqq yana zuwa da ma'anar al-mawjud al-thabit, wanda yake akwai shi, ba ƙarya ba ne, kamar yadda suke zato cewa abinda ake gaya musu game da Allah ba gaskiya ba ne. A ranar za su gane cewa abinda ake gaya musu da Allah, cewa eh lalle akwai Allah ɗin, kuma bayan akwai Allah ɗin ya sifantu da sifofin da ake gaya musu, ya sifantu da shi. Daga ce akwai sifar adalci, akwai sifar ihsani, akwai sifar gafara, akwai kuma sifar uquba, duk ya sifantu da wannan. A lokacin za su gane cewa shi ne alhaqu fi zatihi athabitu fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi al-zahiru alladhi la shakka fihi, shi ne zahiri wanda babu kokonto a cikinsa. Wal hadi man yasha al-muzhiru lil haqa'iqi, shi ne mai shirya da wanda ya so, sannan kuma shi ne mai bayyana haqa'iq a ranar lahira, yadda suke abubuwan da duk a nan duniya baka yadda da su ba ko kake ta ba ba, to a ran nan za ka tabbatar da cewa abin nan da ake gaya maka a shi haka yake. Allah zai bayyanar da komai a ranar, shi yasa aka ce al-mubin, al-mubin. Allah zai bayyanar da komai a wannan rana. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yana cewa qad aqarru bi wujudihi, ai sun yarda cewa akwai Allah azza wa jalla a nan duniya, sun yarda cewa akwai Allah. Mushrikai da Allah yake magana da su sun yarda cewa akwai Allah subhanahu wataala. Wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda layaquluna Allah, tabbas wa ya halitta sama da ƙasa sai Allah, man khalaqahu layaquluna Allah, wa ya halitta su sai su ma Allah ne ya halitta su. Don haka sun yarda cewa akwai Allah a nan duniya, amma a wannan ranar, lakin fi zalika al-yawm, a wannan ranar ta al-qiyama, ya'lamuna annahu al-haqqul mubin duna ma siwahu, a lokacin za su san shi ne tabbas na gasken, banda sauran abubuwa da suka riƙe suna bauta musu ba Allah ba. A lokacin za su gane cewa Allah shi ne tabbas, ashe waɗancan duk abin da suka riƙe hauma-hauma ce ba gaskiya ba. Shi ya sa Allah ya ce huwal haqqu, ya kawo sigatul hasri, huwal haqqu shi ne tabbas ɗin, shi ne gaskiyar. Fa innahu yawma idhin la yabqa ahadun yudda'a fihi al-ilahiyya, a wannan ranar ta al-qiyama ba wani ɗaya da zai yi saura wanda za a ce shi Allah ne, babu shi. In a nan duniya ko waɗanda ake allantarwa, to aka je lahira, a lokacin za a gane cewa ashe Allah na gaske shi ne Allah. Waɗanda duka allolin ƙarya ne, allolin boge ne, maƙaryata ne, maha'inta, macuta. Sannan ولا احد يشرك بربه احدا سنة ارانر باب ودايا لزي والا شركه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار كو ارانر زي سرودا يسلم يسكر الله سبحانه وتعالى ملك انسى باو زي تتيا ده ملك انسى باو زي ايه تتيا ده متصين سا ده كدن سا ده جماعه سا ده منينه دين سا duk a lokacin kowa zai zubar da nashi da cewa Allah shi kadai ne Allah to shi yasa aka kawo abinda aka ka siga ta al-hasr aka ce huwa aka ka damirul hasr wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin a ranar babu daya da zai ce akwai wani abu ba Allah ba wanda ya cancanta a bauta masa ko a hada shi da shi al-allamatu as-sa'idi alayhi rahmatullah tafsirin tafsirul karim ar-rahman yana cewa awsafuhu al'azimatu haqqun a ranar dan adam zai gane cewa lalle sifofin Allah manyan sifofin Allah da suka da sifanta da su gaskiya ne a ranar zai tabbatar da cewa af'aluhu hiya al-haq ayyukan Allah sune gaskiya wa ibadatuhu hiya al-haq zai yadda cewa bautar Allah ita ce gaskiya wa liqa'uhu haqqun zai yadda haduwa da Allah gaskiya ne wa wa'duhu wa wa'iduhu hakanan zai yadda cewa wa'adinsa alkawarinsa na aljanna da yawa mu'minai gaskiya ne wa wa'iduhu alkawarin narko na azaba da yawa kafirai gaskiya ne wa hukmuhu ad-dini wal jazaa'i haqqun hukuncinsa na addini da yace abu kaza halal ne abu kaza haram ne abu kaza wajibi abu kaza bai da kyau a lokacin zaka yadda cewa eh lalle gaskiya ne hakanan hukmuhu al jazaa'i sakamakon da ubangiji yace zai bawa mutanen kirki da wanda yace zai ba wa mutanen banza a lokacin zaka tabbatar da cewa eh tabbas gaskiya ne wa rusuluhu haqqun ranar zaka yadda manzannin Allah gaskiya ne a ranar gaskiya ce kawai zaki aiki kowa da kowa zai sallama mata amma babu wanda sallamawar za ta masa amfani sai wanda ya sallama mata a nan duniya a nan ne zaka sallama wa gaskiya sai maka amfani amma can mutum sai da aka je can sannan ya sallama wa gaskiyar da ake gaya masa to ya makaro yayi gagarumar makara wacce babu abinda zai iya gyara ta Ibn Ashur a cikin littafin sa At-Tahrir wa At-Tanwir yake karin bayani akan wannan gaba wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin yake cewa a ranar ne zai bayyana ga mutane kakab cewa eh lalle Allah shine gaskiya yace ma'anar anna Allah huwa al-haqqul mubin annahum yatahaqquna zalika yawma idhin bi'ilmin qat'i la yaqbalu al-khafa'a wa la taraddud ranar kowa da kowa zai tabbatar ba wanda zai yi taba ba ko yayi kokonto ko yayi inda inda akan wannan kowa a ranar zai tabbatar idan a nan duniya kafin aje wannan rana sun san da haka to amma a ranar za su yi sanin da yafi wanda suka yi a nan ko da anan mutum ya san Allah gaskiya ne to a ranar zai ƙara tabbatarwa da cewa eh lalle haka abin yake saboda haka a nan lokacin da aka je can kaga komai ƙarara a baje a fili to sai kaga kamar ma da baka san komai ba kamar an mayar da sanin su a nan na nan duniya kamar ba sanin kamar ba su san komai ba ne sai aka nuna kamar sai an je can ne za su san tabbas Allah shine Allah to waɗannan ayoyi ne waɗanda suka nuna tsananin uquba ga waɗanda suka yi wa Nana Aisha ƙage ba su tuba ba musamman munafikai waɗanda suka mutu akan wannan ƙagen ba su koma sun tuba ba muminai da aka yi wa haddi waɗannan su an wanke su an riga an wanke su saboda haka su babu mutum uquba ta lahira a kansu amma sauran munafikai tun da kan shi babban nasu babban mujrimin shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul har zuwa na ƙasarsa wanda suka mutu akan wannan ƙage da waɗanda suka zo daga baya suka ɗora akan abin da waɗancan na farko suka yi suka ci gaba da yi wa Nana Aisha ƙage to wannan ita ce azabar da take jiransu wannan shine sakamakon da yake jiransu أبو القاسم القشيري أبو القاسم الزمخشري مسكين تفسير سأل كشاف كتشاشي أبو القرآن ككب يا دوبا آيو إن الله يبقى جنا أكون ونسكي سابا مسع bai ga inda Allah subhanahu wata'ala ya kausasa zance ba kamar yanda ya kausasa zance akan waɗanda suka yi wa Aisha kadai ce alqur'ani yayi magana waɗanda suka yi laifuka bai ga inda aka kausasa zance ba ka duba tun daga farkon ayat da muka fara kar innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum ake ta magana akan maganar nan kai ka ce maganar nan ta ƙi ci gewa wani ma ya ce har yanzu wai mun kasa mun dai ba za mu fita daga maganar nan ba Allah ne bai fitar mu daga cikinta ba saboda har yanzu muna cikinta to Allah yake ta magana akan wannan ayi wannan jan kunne ayi wannan gargadi ayi wannan horo ayi wannan kira ayi wannan kaza ayi wannan kaza magana ce ba kankanuwa ba shine Abul Qasim Al-Zamakhshari yake cewa shi da Al-Qur'ani gaba daya yace ya duba ya ga inda akai ta maganar masu saban Allah amma bai ga inda Allah yayi ta kaiwa da kowowa akan maganar magana daya ya kausata zance ba akan sha'anin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha hatta kai ubangiji subhanahu wata'ala ya bayar da waɗanda suka yi mata kazafi mala alannu ja'ala alqazafata mal'unina fi ad-darain jami'an duniya da lahira lu'inu fi ad-dunya wal akhirah وتوعدهم بالعذاب العظيم يمس الكور نركم عذابا بجرمه في الاخره الاخره وبان السنتهم وايديهم وارجلهم تشهد عليهم بما افكوا وبهتوا الا يلا مرتشيوا ده هرسنن سو ده هنايين سو ده قفافون سو زاسو بادا شهيدا اكن قريه ده سكاي وانه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم اهله الا يساكي نانا تزنچن yace kuma sai ya cika musu sakamakon su na gaskiya wanda suka cancanta hatta ya'lamu inda zalika anna Allah huwa al-haqqul mubin har a daidai lokacin su tabbatar da cewa lalle Allah shine gaskiya kuma shine mai bayyanawa Allah subhanahu wata'ala yace Allah ya kawo magana a takaice aw jaza fi zalika wa ashba'a wa fassala wa ajmala wani gun ya fadada wani gun ya dunkule wani gurin ya takaita wani gurin ya tsawaita haka Allah ya tai tun daga ayat ta 11 har zuwa ayat ta 26 da Allah maganar yake yace waja'a bima lam yaqa fi wa'id al-mushrikeena 'abadat al-awthan illa ma huwa dunahu fil fadha'ati kai hatta kai Zamakhshari yana cewa abinda yazo anan na maganar narko da azaba da la'anta da waye yace abinda aka faɗa akan mushrikai masu bautar gunki ba bai kai haka ba wannan duka yana nuna maka girman sha'anin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha da girman darajarta da girman falalarta saboda haka a hir dinka ka zauna tare da waɗanda suke taba mutuncin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha a hir dinka idan azabar Allah ta zo ba za ta kyale ka ba a hir dinka kai abota da wanda bakinsa yake juya shi wajen fadar maganganu miyagu akan nana Aisha a hir dinka kada ka ce ai aqida sace ina ruwana zaka ga ina ruwanka wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم Allah ya saukar da ayoyi duk sanda kaji ana kutse cikin ayoyin Allah cikin hukuncen sa cikin shari'ar sa Allah ya ce kada ka zauna gurin da ake wa ayoyin Allah izgiri daga cikin izgiri ga ayoyin Allah shine izgiri akan mutanen kwarai da Allah subhanahu wataala ya ce a yarda su a mutunta su a girmama su Allah ce kar ku sake ku zauna tare da su innakum idhan mithluhum ce kuma kun zama kamar su inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a da haka karshe da munafikai da kafirai haka Allah zai tarkata su gaba daya ya watsa su cikin jahannama saboda duk wanda ya zauna tare da wanda bakinsa bai tsarkaka daga ambaton waɗannan bayin Allah ba da miyagun maganganu to abu shakka shi ma tare za a tashi su ranar gobe kiyama dan shi ma daidai yake da shi da a ce mahaifiyarsa ake zagi ake baci ba zai abota da mai zagin mahaifiyarsa ba a ce wani kullun ya zauna yana faɗar miyagun maganganu akan mahaifiyarsa yana fadar kasamun maganganu akan mahaifiyarsa ai sai inda karfin sa ya kare dai dane na dai na halal ba zai zauna da mai zagin mahaifiyarsa ba to na Aisha ummahat ummul mu'minin ce wa zawajuhu ummahatu ba haka Allah ce ba matan annabi iyaye mu'minai ne saboda in kai mu'mini ne da gaske to na Aisha mahaifiyarka ce uwarka ce to a zauna ana mata maganganu irin wannan kuma ka ja mutun a jiki ka ce ai aqida sace ina ruwa na to zaka ga ranar da zaka yi ruwa Allah ya ci gaba da cewa mai
al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithan wa tayyibatu tayyibina wa tayyibuna tayyiban أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
الله يجعل الخبيثات للخبيثين كزام مماتا da kazamar magana ko tsagazamumin maganganu lil khabithina sun dace da kazamumin mazaje wato miyagun mata da miyagun maganganu sun dace da miyagun maza wal khabithuna lil khabithati haka nan miyagun maganganu da miyagun maza sun dace ne da miyagun mata wat tayyibatu lit tayyibina haka nan nagartattun mata tsarkakan mata da tsarkakan maganganu da tayyibina sun dace ne ga tsarkakan maza wa tayyibuna lit tayyibati haka nan tsarkakan maza da tsarkakan maganganu sun dace ne ga tsarkakan mata ulaika mubarrauna mimma yaquluna to wadannan dukan su ababan wankewa ne wadancan wato wadanda aka yi wa kazafi ababan wankewa ne mimma yaquluna daga abinda wadanda suke fada akan su na kazafi lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara da arziki na karamci bayan Allah subhanahu wataala ya wanke na Aisha akan ƙaryar da aka yi mata da ƙagen da aka yi mata ya kuma ambaci cewa duk waɗanda suka yi mata ƙagen nan da ba su ba to waɗannan suna cikin la'anar Allah kuma azabar Allah mai girma tana jiran su to sai kuma Allah subhanahu wataala ya kawo wani dalili wanda shi ma zai ƙara yanke shakku game da abin da ake zargin na Aisha da shi cewa bata siffanta da wannan sifar mummuna ba shi ne abin da sunnar Allah ta gudana yadda mutane kowa yakan nemi irin mai kama da shi a ɗabi'a kaga cewa sun kulla abauta sun zama tare suke da koyaushe wanda duk ɗabi'arsu ta zo daidai al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf to haka Allah subhanahu wataala ya sanya zamantakewar aure tana dorewa ne idan halayya suka yi kama da juna kaga cewa miji da mata in halayyarsu sun yi kama da juna sai kaga cewa auren su ya dore amma da sabar aka samu bambanci shi wannan halinsa daban na wannan daban to ba za a je ko ina ba amma in dai halinsu iri ɗaya ne to ko za su dambace gobe za ka ji kuma suna ta kyakkyata dariya sun kuma koma sun haɗe ko kullum za su dambace a shiga a raba su to kuma za ka je ka same su rayuwarsu ta ci gaba amma wanda halinsu bai zo ɗaya ba ɗaya mutumin kirki ɗaya mutumin banza to za ka samu cewa wannan aure ba zai je ko ina ba to a nan kowa ya yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ala ra'asu tayyibin duk wasu tsarkaka annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba da su shine na farko a listin tsarkaka a halittun Allah gaba daya to ta yaya za a iya zama matarsa da yafi so ita kuma ta zama ba tsarkakiya ba ai ba zai yiwu ba ta yaya zai so wanda ba tsarkakiya ba kuma ya zauna da ita daga farkon auren su har su koma ga har ya koma ga Allah tana nan a matarsa tun daga nan ya kamata mai hankali mai tunani mai imani ya gane cewa wannan abin da ake dangantawa na Aisha bai dace da hankali ba bai dace da hankali ba ko kadan saboda haka sai ubangiji ya kawo wannan ayar wanda ita ce aya ta 26 kuma a gurin wasu malamai ita ce aya ta ƙarshe da take da alaka da kissar a qissatul ifki kisar da aka yi wa nana Aisha kage a cikin ta wanda insha Allah yanzu lokaci yayi zamu tsaya anan sai zuwa gobe insha Allah zamu fassara ta abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuma da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.